Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Sunana Aisha Mu'azu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safe yau Juma'a 15 ga watan Satumba shekarar 2023. Ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki da ambaliyar ruwa ta sanadin mutuwar dubban mutane. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa takuwar wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka bi daga kasar. Sannan an tuhumi Hunter Biden ɗan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai saida bindiga ya sayar masa da makami.
To kanin labaran kenan. Idan muka koma bangaren rahotanni kuma za a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta cimma nasarar kama masu manyan masu aikata laifi daban-daban sai dai masu ruwa da tsakina cewa
harkan tsaro ya ta'allaka ne da neman bayanan sirri kuma mutanen birni da kauye duka ya zama su ma suna ba da gudunmawansu a abubuwan da yake faruwa domin su nan take a kan idonsu abubuwan yake faruwa.
Baya ka jefa al'ummar Najeriya cikin duhu tsawon sa'o'i gazawar samar da wutar lantarki da tashoshin samar da wutar lantarkin kasar suka yi sun shafi masana'antu wanda masu masana'antu ke cewa
ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba sai dai fatan Ubangiji Allah ya maiwa da mutane da kuma laborori da majoritin aiki ake biya faton to ga wanda za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba sai dai masu kamfanunuka haka su dan yi musu adalci.
Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a za mu kawo muku shirin manuniya na Isa Lawal Ikara sai kuma nasihar malamai amma kafin mu kai ga duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar tamu ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata. Ya zuwa yanzu da ya ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul Jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum 300 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu. Abdulrahman Al-Ghaifi, magajin garin Darna, ya shaidawa gidan talabijin na Al-Arabiya cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa 20,000. Darna shine yanki da ambaliyar ta fi kamari inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da fashewar madatsun ruwa suka lalata gine-gine sannan taɓo ya binne yankuna da kuma awon gaba da mutane zuwa teku. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta koro su ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka bi daga ƙasar bisa zarginsu da yin aiki da wani ɗan ƙasar Rasha da a bayan Moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diplomasiyyar biyu Jeff Selin da David Bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani ɗan ƙasar Rasha Robert Chernov kuma dole ne su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7. Chernov ya yi aiki ne a matsayin ma'aikaci na ƙasar a ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke gabashin birnin Vladivostok na sama da shekaru 25 har sai da Rasha ta ba da umarnin dakatar da ma'aikatan cikin gida na ofishin jakadancin Amurka a shekarar 2021. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tuhumi Hunter Biden ɗan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai saida bindiga ya sayar masa da makami, wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta zai iya shafar takarar mahaifinsa na tsayawa sake takara a shekara mai zuwa. Wannan ne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta Amurka da ke Delaware inda aka tuhumi Hunter Biden da laifuka 3 masu alaka da yin ƙarya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Wannan shara na wakana ne yayin da mai yiwuwa Joe Biden mai shekaru 80 da haihuwa ya sake karawa da wanda ya gada na jam'iyyar Republican Donald Trump mai shekaru 77 wanda ke fuskantar shari'a hudu a kansa.
To, labaran duniya kashi na farko kenan, nan ba da jimawa ba. Hafiz zai dawo da sauran labaran, amma kafin nan za mu garzaya babban birnin tarayyar Najeriya, inda babban hafsan 'yan sandan kasar IGP Kayode Egbetokun ya bayyana irin manyan nasarorin da jami'ansa suka cimma cikin makonni biyar wanda yake da nasaba da aiki da bayanan sirri. Ga dai wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ci gaban labarin cikin wannan rahoton.
In the past 5 weeks, our committed officers have demonstrated relentless determination in upholding law and order.
Babban sufetan 'yan sandan Najeriya kenan, Dr. Kayode Egbetokun, ke ganawa da manyan jami'an rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya, inda ke cewar cikin makonni biyar da sun ka gabata, 'yan sandan sun tabbatar da lalle su jajirtattun jami'an tsaro ne waɗanda suke kare doka da oda. Ta hanyar tsarawa da aiwatar da farma miyagun gari biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri, rundunar 'yan sandan Najeriya ta katse hanzarin wasu nau'o'in gungun ɓata gari. An cafke 'yan fashi da makamai kimanin 288, masu garkuwa da mutane 187, 'yan ina da kisa kuma 198, da kuma wasu mutane 59 da ke rike da makamai ba bisa ka'ida ba. 'Yan kungiyoyin asiri 265 ne aka kama, da kuma ƙarin wasu mutum 1,891 da su kuma suka aikata wasu laifuka daban-daban, dukkanin hakan a cikin makonni biyar da sun ka gabata. Kazalika, 'yan sandan sun kuma kwato bindigogi sama da 120, harsasai sama da guda 600, da kuma motocin sata guda 89 tare da kubutar da mutane 70 da aka yi garkuwa da su. Dr. Egbetokun ya nanata kudirinsu na amso makaman da ke hannun jama'a ba bisa ka'ida ba, inda ya buƙaci dukkanin wani wanda ke riƙe da makami ta haramtacciyar hanya to ya yi wa kansa ƙiyamun laili, ya wanke ƙafa, ya sadada zuwa caji ofis da ke kusa da shi don miƙawa salun alun. Bashir Dan Musa na daga cikin masu ɗaga murya kan matsalar tsaro a Najeriya.
Kamar yadda shi shugaban 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya da ƙididdigar da ya bada a cikin makonni biyar da suka wuce zuwa yanzu, ina ganin abin ya yi tasiri sosai da gaske. Idan za su ci gaba da kai irin wannan hare-haren, to za a samu sauƙin ta'addanci ba kaɗan ba. To ya kamata duk inda za su kai hari su kuma yi shirin cewa in sun kai harin, to za su aje ma mutanen da ke wannan yankin jami'an tsaro wanda za su zauna masa na dindindin. Saboda gudun kada daga baya-bayan sun bar wurin, su 'yan ta'adda su koma su yi wa mutanen yankunan da bitirƙulli.
Muhammad Kyari Sandale Bakaka na ganin don samun cikakken nasara a wannan yanayi, to su ma jama'a na da irin rawar da za su taka.
Harkan police, harkan tsaro ya ta'allaka ne da neman bayanan sirri. Zuma mutanen birni da ƙauye duka ya zama su ma suna ba da gudunmawansu a abubuwan da yake faruwa, domin su nan take a kan idonsu abubuwan yake faruwa.
Fatan 'yan Najeriya dai shi ne samun ingantaccen tsaro da zai sa su ke bacci da ido biyu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, gaida Hassan Maina Kaina. To, kai tsaye ake sauraron wannan shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Kasar Pakistan za ta sake buɗe babbar hanyar iyaka ta Tokham da Afghanistan a yau Juma'a, bayan rufewa na kwanaki 9 saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro, a cewar jami'an ƙasashen biyu. Wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ya yi alkawari a wata ganawa jiya Alhamis da muƙaddashin jakadan Islamabad a birnin Kabul cewa ƙungiyar ba za ta amince da amfani da ƙasar Afghanistan wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci kan Pakistan ba. Wani jami'in Pakistan ya shaidawa BOA bisa sharaɗin a sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana da kafafen yaɗa labarai a bainar jama'a ba. Daga ƙarshe, ɗaya daga cikin fitattun manhajoji na duniya TikTok na ci gaba da fuskantar suka a Kenya game da abin da masu suka suke gani a matsayin abubuwa marasa kyau, kalaman ƙyama da kuma munanan halaye da ake watsawa a manhajar. wani mai fafutuka ya aika da takardar koki ga majalisar dokokin kasar da ta haramta amfani da manhajar ta cana duk da cewa miliyoyin matasan Kenya na amfani da ita wajen nishadi, cudanya da jama'a ko ma neman kuɗi. Wani binciken jin ra'ayin jama'a na 2023 da cibiyar labaran zamani ta Reuters ta yi, Kenya ce babbar cibiyar duniya ta amfani da TikTok saboda dalilai daban-daban.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanninmu. Rahotanni daga Kano a Najeriya sun ce ayyukan manya da ƙananan masana'antu a birnin sun tsaya cik sanadiyar katsewar wutar lantarki da aka fuskanta tsawon sa'o'i da dama a sassan ƙasar. Al'amarin wato da ya haifar da mummunan koma baya a fuskar hada-hadar tattalin arziki. Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Yankunan birane da na karkara a fadin Najeriya sun kasance cikin mummunan yanayin halin duhu saboda daukewar hasken lantarki, sanadiyar durƙushewar na'urorin da ke samar da wuta daga cibiyoyin sarrafa lantarki na ƙasar. Ko da yake dama 'yan ƙasar na kokawa da kamfar lantarki tsawon shekaru masu yawa, amma ga alama yanayin na jiya ya jifa al'umma cikin mawuyacin hali.
Gaskiya wannan ba sabon abu bane ga 'yan Najeriya, mun riga mun saba shi. In ka dauka ya kamata a ce irin waɗannan matsaloli, ya kamata a ce an wuce wannan guri, bai kamata a ce har yanzu ƙasar nan ana dogaro akan wani abu guda ɗaya wanda watakila aka ce ya lalace sai dai kuma ya tsaya ba.
Sunana Abdulmalik Aminu ya kasa. Ni dai gaskiya gwamnati a irin wannan abubuwan da ake fama da shi, musamman wannan rashin tattalin arziki da menene a ce kuma lokaci da an wayi gari, yau ba mu da wuta a Najeriya gabaki ɗaya, gaskiya kalubale ne.
Shi kuwa wani magidanci mai suna Malam Tajuddin ya ce sun kwashe fiye da makonni biyu basu ga hasken lantarki ba a unguwar su tun gabanin durƙushewar na'urorin lantarkin na Najeriya.
In ma sun kada ba ta fin sakan biyar an ɗauke ta, sai dai mutum in yana da kuɗi ya sai mai, in kuma kana da kuɗi ka haɗa sola a gidanka. A yi wannan masifar zafin da ake fama da shi, ga mai da ya tsada nawa ne mai kusan 620 duka biyu ba kenan. Ga ba abinci, sannan ga ba wuta, ai gwara kai ta abincin ka manta da wutar, a ci gaba da tafiya a haka.
Ga alama wannan yanayi ya durƙusar da aikace-aikacen manyan kamfanoni da ƙanana da matsakaitan masana'antu a birni da kewayen Kano. Alhaji Suleiman Abubakar na ɗaya daga cikin mamallaka kamfani a rukunin ƙananan masana'antu na dakata a birnin Kano.
Ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba, gaskiya a ce wai an rasa kaza ba zai yiwu ba. Daidai fatan Ubangiji Allah ya maiwa da mutane da kuma leburori da majalisun mu 'yan suman sukel da ba wasu aiki ake biya faton. To kaga wannan duk wanda suke wannan kwanan suke wannan za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba, sai dai masu kamfanin nuka haka su dan yi musu adalci a yi musu isa. Saboda haka tun daga kan leburori zuwa masu kamfanin nuka ba a samu jin daɗi ba kwarai da gaske.
Cikin kimanin shekaru 10 da suka shuɗe ne gwamnatin Najeriya ta sake fasalin samar da wutar lantarki a ƙasar, inda tun daga wancan lokaci kamfanonin da ke samarwa da kuma waɗanda ke rarraba lantarkin kowanne ke cin gashin kansa. Kamfanin KETCO shi ne ke rarraba hasken lantarki a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina. Kuma Sani Balasani shi ne kakakin kamfanin mai shalkwata a Kano.
Kai tsaye ba mu ne da alhakin gyaran shi wannan system collapse ba, 'yan uwanmu ne Transmission Company of Nigeria. Su muna bibiya muna jin ya abin yake, kuma insha Allah su isan ba mu magana cewa sun shawo kan matsalar, kuma muna fatan wutar ba za ta jima ba insha Allah za ta dawo. System collapse da muka samu kafin wannan tun a watan Yuli na shekarar da ta gabata ne, kaga yanzu fiye da shekara ɗaya ba a samu irin wannan ba. Muna daɗaba wa jama'a hakuri.
A daidai gabar kammala wannan rahoto ne rahotanni suka bayyana cewa kamfanin TCN da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ya samu nasarar dawo da hasken lantarkin a wasu sassan ƙasar bayan farfaɗo da ayyukan na'urori a cibiyoyin da ke bada hasken lantarkin na ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. da alamu dai hukuncin kotun tsaron karkin zaben shugaban kasa a Nigeria ta sa siyasar kasar ta ƙara dumama
ba tauye haƙi bane an yanke mana haƙi ne ma gaba daya ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a
wannan cin tara ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu daukaka ƙara kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa
sai dai kuma wani tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa jam'iyyar SDP ya ce ai jam'iyyar PDP ce ta fara shukar da ta tsirar da abubuwan kyama
ai zalunci PDP ce ta haifi zalunci ni na gani na je so 11 kotu me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu ai su ne wai zalunci
game da gurgure gurbin ministan jihar Kano da ake cin kasuwa masa zattawar tare Najeriya babu jihar Kaduna kuwa Farfesa Aisha Ibrahim Angon ne ke cewa an danne damar da doka ta baiwa al'umma
gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci su sauran jihohin sun yi sa'a dama bibiyi ne suke da shi to daidai ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai Kaduna ce kawai ba ta da kodaya
su kuwa wasu masana cewa suke ai cire tallafi ya ta gayyar talakawan Najeriya da dama
ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa karshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci saka ga rayuwar mutane duk ta canza
wadannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin hikima shiri na 135 cikin jerin shirin manuniyan da kan tattauna da ƴan ƙasa da kuma hukuma hukumar kuma ita ce ta yi hukunci kan karar shugaban ƙasar da ƴan adawa ke ta cewa a gaskiyar magana suna ganin an tafkata mama Dr. Yunusa Tanko Jigo ne a jam'iyyar Labour da yace yadda kotun ta yanke hukunci kunci ne yasa dole su ƴan adawa su dugunzuma
ba tauye haƙi bane an yanke mana haƙi ne ma gaba daya ba mu da haƙi ba mu da ma mutunci ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a kuma duk abubuwan da muka faɗa da su ma aikan su ma ƴan Najeriya ne an sun ga abin da aka magudun da aka tafka a cikin wannan zabe amma suka cin mutara ba su kuma sun cin mutuncin mu to abin da suka yi a ci gaba ma'ana shine barawo ma zai zuwa yazo ne mishi gwamnatin Najeriya kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi kuma a kashe demokradiya abin da ake kokarin yi kenan yanzu da ake cikin zindan kowa ma in ya gida ma kuma in dai kana da kuɗi zaka iya zuwa ka fito da mutane wanda za su samu da mutane hankali za su iya satan akwati za su iya magudi za su iya duk abubuwan da suka gida ma dan su kama din su kama rage mulki za su yi shi mu kuma mu daga ƙara wannan tare da za ka ci mu daga karan sai magani gudi ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba
shi ma dai wani jigon jam'iyyar PDP a tare Najeriya malam Umar Sani Dikadiya ce tattara tarin tarar da aka tura wa masu ƙara sa suka gane cewa lallai dai Allah kadai ya san karatun kurma
kaman ban mu dauki daman cewa kotun nan za ta yi mana adalci ba amma duk da haka da yake tsarin mulki ya bada dama ka kai kotu to dole ne mu kai kotun farko kafin mu je kotu na biyu kuma taron da aka shimfida cewa an yi mana cewa mu biya cikin kwana biyu ko kwana uku ya nuna gaggawa na kotu saboda haka idan za mu daukaka ƙara dole ne a dakatar da wannan maganar biyan tara domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba kotun ƙarshe shine kotun koli na Supreme Court ita ce za ta iya cewa ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi saboda haka mun daukaka ƙara tun a jiya tunda kwana 14 ne muke da shi na shigar da ƙara sannan kuma a saurari ƙarar mu saboda haka wannan cin tara ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka ƙara kuma idan kotun koli ta ce to lallai ta tabbatar da wannan tara to a lokacin ne za mu biya tunda da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa
sai dai kuma tun tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa SDP Dr. Umar Ardo ya bulle na gawa duniya cewa ai idan har ma za a zira zaren zargi ga kotunan Najeriya to PDP ma ya kamata a fara tuhuma
sa'ilin da PDP suke gasa mini kayan zalunci a hannu sannan in rugo zuwa kotu kotu su kara mini garwashin wuta a kai. Me PDP ta ce, Aisha Ailin PDP da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, reshe ya juye ga mujiya, sannan su ce za su yi fada. Za su ihu, za su ce magana wai ana zalunci. Ai zalunci, PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani, na je so 11 kotu. PDP su bi kotu, su ba da kudi, su yi duk abinda za su yi kotu su juye a kaina. Supreme Court so 3 na je, Court of Appeal so 3 na je, High Court so 5 na je. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu, ai su ne wai zalunci.
Tunkuɗe ta da tantance minista daga jihar Kaduna, wasu masana ke ganin ai shikenan kuma jihar Kaduna za ta taka tarkon tagumi, sai dai kuma idan daga baya za ta nemi alfarma. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu fashin baki a kan al'amuran da kan kai komo a duniya, Farfesa Ishau Ibrahim Ango na jami'ar jihar Kaduna, ya ce ya zama wajibi shugaban ƙasa ya gaggauta ɗaukan minista daga jihar Kaduna tunda dai majalisar zattawa ta riga ta fara zama.
Tsari dai na federaliya da kuma doka da aka samu ta tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa kowace jiha a bata akalla wakilci a majalisar gudanarwa ko zartarwa ta kasa. Mu kuma jihar Kaduna minista ɗaya aka bayar, kuma majalisa bata tabbatar da shi ba, kuma a yanzu haka suna an so mu gudanar da taruka na majalisar ba mu da wakilci a ciki. Wannan yana da hadari kwarai da gaske, domin mai daki shi sai inda ruwa yake zuba. Inda muna da wakilci, abin da ya dame mu zai iya bada korafin mu, kuma ko me za a raba za a tabbatar an ba mu. So wannan gaskiya abu ne mai cutarwa kwarai da gaske. Amma dai tunda akwai ma'aikata guda ɗaya da naga an kusan an ware ta ba a taba ta ba, sai mu ce to muna zaton wannan ma'aikata ita aka ban mana. To amma a haka din ma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta domin a sami sabon wakilci ko wanda zai wakilce mu a wannan matsayi, domin mu ma jihar Kaduna mu sami abin nan. Domin rashin haka gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Sun sauran jihohin da su ma ba amince da ministocinsu ba, sun yi sa'a dama bibiyi ne suke da shi, to ɗaiɗai ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai. Amma mu ko ɗayan ma ba mu da shi, Kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya, kuma ina ganin wannan abin a duba ne kwarai da gaske.
Game da kwarmato da kwarorotan kwashe tallafin taimakawa farashin mai a Najeriya kuwa, masana da wasu 'yan ƙasa ne ke cewa a gaskiya cire tallafin ya buga wa talakawan Najeriya guduma.
Ana magana cewa sanadiyar cire tallafin man nan shekara na 2023 ɗin nan watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci. A kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci. Saka ga rayuwar mutane da ta canza. Mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa, yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza. Za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba wai magana abinci da nama ba.
Mutane suna cikin halin haula'i, musamman ma mata. Dan yanzu ina gaya maka, mata ma yanzu suke rike da gida saboda mazajen nan galibi masu yin acaba ne. An cire tallafin man nan, motoci suna a ajiye, mashinan ma an sun sa man sun zagaya, kuɗin su sukan ce baya dawo. Tsadar rayuwa, tsadar mai, yanzu abin da mata suka koma kenan, wanke-wanke da shara gidan masu kuɗi saboda babu abinci.
Yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa, wallahi basu san ina za su tinkara samu naira 20 ba. Zaka ga mutum wallahi ba barawo bane, magidanci ne, amma wallahi zai je sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara za ta je kai badala dan ta samu abin da za ta ci ta da yanta. Wannan halin da ake ciki kenan a wannan ƙasa ta mu Najeriya, ƙasar da ake sanya ta a cikin ƙasashen da suka fi arziki a duniya.
Batutuwan da za mu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai raka mi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa kullun kwanan duniya ne suke ƙara rama. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1,351 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne suke ta faman takama. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan bambare dukkanin bamborin da ka iya kawo baram-barama. Kuma a madadin su duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.
To an gaishe ka na Ikara, wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba.
Wani dai suna na Hamza Adam Abdulhamid.
Ji addinin musulunci yana da tanade-tanade masu yawan gaske waɗanda in musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakaninsu da junansu, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ma ba musulmi ba, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan. Daga cikin abubuwan da musulunci ya zana wa musulmi su bi, akwai wa'azi wanda shine babban abin da musulunci yake bukata, domin in ba a wa'azantar da al'umma to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aqida. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin Al-Qur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa karshe. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ne, ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama, kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma, wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki. Kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi na nuna cewa al'ummar musulmi su yi wa'azi. To wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane, to zaka ga musulmi ya san musuluncin sa hakikar sani, ya san haƙƙinsa da yake kansa, ya san haƙƙinsa da zai bai dan uwansa musulmi, kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa dan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya. Domin akwai ukhuwa islamiyya, akwai ukhuwa wadaniyya, akwai ukhuwa insaniyya, wato akwai yan uwantaka ta jini, akwai yan uwantaka ta addini daya, akwai yan uwantaka ta zaman kasa daya, akwai yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam. Allah subhanahu wataala ya daraja dan adam kowane iri ne.
To Allah ya sa amfana da tunatarwar malam. Jama'a masu sauraro, kafin mu karkare shirin, yanzu ga Babule ya dawo da labarai a takaice.
Aisha ga labaran a takaice. Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki, da ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane, sannan dubbai suka bata. Ya zuwa yanzu dai ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul Jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum 300,000 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu daga ƙasar, bisa zarginsu da yin aiki da wani ɗan ƙasar Rasha, da a bayan Moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diflomasiyyar biyu Jeff Selin da David Bannenstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hulɗa da wani ɗan ƙasar Rasha Robert Chernov, kuma dole ne su bayar su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7. An tuhumi Hunter Biden ɗan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai sai da bindiga ya sayar masa da makami, wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta za ta iya shafar takarar da mahaifinsa zai yi na sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. Wannan ne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta Amurka da ke Delaware, inda aka tuhumi Hunter Biden da laifuffuka 3 masu alaƙa da yin ƙarya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin, wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Ƙasar Pakistan za ta sake buɗe babbar hanyar iyaka ta Takham da Afghanistan a yau Juma'a, bayan rufewa na kwanaki 9 saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro, a cewar jami'an ƙasashen biyu. Wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan muttaki ya yi alkawari a wata ganawa jiya Alhamis da muƙaddashin jakadan Islamabad a birnin Kabul.
Da haka ne kuma muka zo ga wato masu sauraro, da haka ne kuma za mu tabar shirinmu na safi a yau. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Kamaru, Nijar da Chadi, a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ilahir ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Dadi Balawai, da kuma wanda ya kula mana da na'ura Zu'az Zubair, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.